Najeriya dai sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man dangwati zuwa ga gidajen mai a fadin kasar inda suke neman bayani akan takamamman lokacin da hakan zai kasance zahiri matashi Kabir Abdul dai ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kudin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu
a sunana Kabir Abdul ma'aikaci ne ni daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan 1500 zuwa da dawowa amma yanzu tunda aka kara kudin litan man nan ina biya yafi ninki biyu abinda nake biya da in sai ga alamun kana neman gaji sai ka ji kawai mutum ya damu ta yayi gaba gaskiyar lamari shine ya kamata gwamnati ta duba dukkanin tsare-tsarenta da ma duk abinda ma za ta iya yi ta kawo mu talakawa agaji saboda nan muna maganan mu da ke cikin garin Abuja ne ina kuwa anda suke karkara da kauyuka
shin yaushe ne ma za a fara ganin tataccen man matatar man dangwaten a gidajen mai a Najeriya masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce
shi matatar man fetur din ta fara sabar da man fetur tana da tankuna da ta ringa ajewa kafin ma ta sashi a kasuwa so ko da ya tace tunda yanzu akwai rashin tabbaci abin da mutum yake cewa uncertainty so za su iya aje shi a babban matatar su ko watakila ita NNPC ta ce za ta saya a ganin cewa zai fi mata sauki tunda da naira za ta saya kamar yadda shugaban kasa ya yi yarjejeniya da su in ya tabbata
a game da tsarin yadda man fetur daga matatar man dangwaten zai iya kai ga dukkan sassan kasar Dr. Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu
a hanya biyu ce na farko NNPC za ta iya saya a matsayin mai sari daga wurin dangwate ta saida ma yan kasuwanta ko kuma shi dangwate a bashi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur zabi na biyu shine shi dangwate shine zai kiyaste nawa zai sarar da man fetur din shi daidai da kuɗin da ya kashe su kuma masu dako za su dora ribar su a sama su saida a gidajen man su inda kasuwa ta kama musu idan kuma NNPC ne ta sara ita ko NNPC ta sara na ta tsarin wanda take so wata kiyaye ta bada tallafi ta rage farashi domin yan Najeriya su amfana abinda yan Najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sako da farashi ya koma irin farashi na da wannan abun ba zai yiwu ba
shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar dangwate shugaban kungiyar Ifman Alhaji Abubakar mai ganda shattima ya ce
a halin da ake ciki dai yanzu mu yan kasuwa masu zaman kansu gaskiya ma mu da cikakken labari akan batun loading shi saboda haka har yanzu dai muna nan muna saurare ita hukumar NNPCL ta yi muna bayani idan ta dauko kayan dangwate yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai din ta dangwate na yadda za su ci gaba da raba kayan su amma dai tunda abu ne na kasuwanci mu muna nan muna sauraren su domin mu yan kasuwa masu zaman kansu ta Najeriya baki daya ba wai muna sayan mai bashi bane mu muna ba da kudaden mu sa'annan mu dauki mai idan dangwate ya ga cewa zai ci gaba da kasuwanci da mu to muna marhabin da yayi kasuwanci da mu ba tare da mun bi wani gehe ba yarda Allah mu a tsaye muke mu ga cewa mun ba da goyon baya domin al'umma su samu ci gaba dangane da alkawarin da su NNPCL suka yi muna na cewa za su ba mu mai to sun soma amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari akai ba al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara loading kayan amma ba kamar yadda aka yi alkawari akai ba muna fatar dai za su cika alkawarin da suka yi
duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin NNPCL ya kasance dillalan man matatar dangwate ga yan kasuwa masu zaman kansu babban jami'in yada labaran kamfanin Olufemi Shoneye a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar matsalar karanci da tsadar mai di na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya musamman ganin irin kari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya